الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala ya dukkanin dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 29 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan 2 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kira sa da suna Sunan Usul ila Mabahith Ilmin Usul fi Tauhidin Allah wa Tibatir Rasul na Sheikh Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka yi gabata cewa wai a birnin Kudus akwai wata rijiya wadda rayukan dukkan waɗanda suka mutu har da zuwa kiyama akan saka su a cikin wannan rijiya wai in ka kirayi dan uwanka in a wuta yake zai amsa maka in aljanna yake zai amsa maka wannan magana kwata-kwata babu ita a shar'anci in ma akwai ta a cikin wato hikayoyi ne zaka same ta ba su ta da kai balantana ka ba dan haka ba fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin cewa wani dan aljanna ne ko dan wuta ne wannan al'amari ne na gaibi sanin yanayin da matacce yake ciki wannan al'amari ne na gaibi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa halin wasu mamata a cikin kabarinsu ya wuce ta wani titi a birnin Madina ya wuce ta makabarta manzon Allah sai ya ga wasu sababbin kabura guda biyu sai yake tambaya sai aka ce waɗannan ai kaburan wasu ne da aka binne suna da yan kwanuka manzon Allah sai ya ce to ku san da cewa waɗanda suke cikin wannan kabarin ana azautar da su inna huma la yu'azzaban sai ya ce wa ma yu'azzaban fi kabir a wata riwaya sai ya ce bala innahu la kabir manzo Allah ya ce lalle mutanen nan waɗanda suke cikin kaburran nan manzo Allah ya ce ana azabtar da su ya ce kuma ba a azabtar da su a sababin wani abu wanda game da wani al'amari mai girma sai ya ce bala ya ce kwarai innahu la kabir lalle abu ne mai girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma su a gani idan su cewa al'amari ne wanda yake bai taka karaya karya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana ma sahabbansa sababin abin da ya janyo musu wannan azaba ta kabari manzo Allah ya ce amma ahaduhuma ya ce amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-bawl manzo Allah ya ce ɗaya daga cikinsu wato baya nisan ta kanshi game da bawali idan yana bawali yakan bar bawali na taba jikinsa wannan shine sababin abin da ya janyo masa azaba ta kabar sai ya ce wa ammal akhara fakana yamshi bin namima dan manzo Allah yace ya kasance dan gutsurutsu ma ne tsakankanin jama'a ya dau zancan wani ya kaima wani dan ya hada kitala tsakankanin su shine sababin abin da ya janyo masa azaba ta kabari annabi ne nabi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karyo wato wani rishi na iccen da biyu manzo Allah ya tsaga shi biyu sai ya kafa akan kowane kabar da yake sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane ne wanda kanwa ba ta jika a bakin su game da al'amari na ilimi yanda suke da kwadayin ilimi duk abin da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata al'amari ya daure musu kai to sai sun tambaya menene hikima game da yin kaza suka ce ya rasulullahi me yasa kai haka menene hikima game da haka manzo Allah sai ya ce la allahu yukhaffafu anhuma ma lam yayi basa manzo Allah ya ce nayi haka ne dan a saukaka musu azaba matukar wannan itace ba su bushe ba ceto ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nima musu a wajen ubangijinsa da alfarma a saukaka musu azaba matukar wannan ice yana danye in ya bushe kuma za a ci gaba da azabtar da su to kaga sanin cewa mamaci a cikin kabari a cikin rahama yake ko a cikin azaba yake al'amari ne da gaibu gaibu ko ba kowa Allah yake nuna ma sai manzo daga cikin manzanninsa an gane ko sai dai manzo daga cikin manzanninsa ko annabi daga cikin annabawa kamar yanda yake fada wa ma kana Allahu li yudli'akum 'ala al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha kamar kuma yanda ya fada alimu da gaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtaba min rasul dan haka cewa ita wannan rijiya wayan ka kirayi dan uwanka ya amsa in a cikin rahama yake ya fada maka in a cikin azaba yake ya fada maka wannan kwata kwata ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga fasalin da ke bayani game da cewa tauhidi wato ya kasu zuwa kashi biyu sannan wannan fasalin kuma yana bayani game da kashi na farko an gane ko shine kenan tauhidul ma'rifati wal isbat tauhidi wanda yake na sanin Allah subhanahu wa ta'ala tare da tabbatar masa wato abinda ya dace da shi na sunaye da sifofi kamar yanda ya ambata ma ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani kamar yanda manzonshi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa wannan bayani ya gabata in ma ka kasa tauhidi kashi biyu idan ka kasa shi kashi biyu kashi na farko sai ka ce tauhidul ma'rifati wal isbat na biyu sai ka kiraye shi da sunan tauhidul qasdi wa qalbi wal irada ko ka takaita tauhidul qasdi wa qalb kashi na farko tauhidul ma'rifati wal isbat ya kunshi kashi biyu daga cikin kashin in ka kasa shi kashi uku kenan wannan kashi na farko ya kunshi kashi biyu idan aka ce tauhidul ma'rifati wal isbat kenan shine tauhidur rububiyya da tauhidul asma'i was sifat kenan tauhidul qasdi wa qalb sai zaman to shine tauhidul uluhiyya an gane ko kenan in ma mu ce tauhidi ya kasu kashi uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat idan aka ce tauhidul rububiyya wato shine kadaita ubangiji subhanahu wata'ala da ayyukansa na daga cikin ayyuka na ubangiji subhanahu wata'ala wato shine kashewa rayawa azurtawa talautawa jinyo amfani ije cuta saukar da ruwa daga cikin gizagizai fitar da tsirrai daga cikin ƙasa halittar halittu waɗannan dukkan su ayyuka ne na Ubangiji Subhanahu wata'ala wanda babu wani wanda ya isa ya maimaita ɗaya daga cikin su kamar yanda yake fada Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay subhanahu wata'ala amma yushrikun yace Ubangijin ku wanda ake kiran zuwa bauta masa shine Ubangijin da ya halicce ku ya samar da ku daga babu thumma razaqakum sannan shine Ubangijin da wato ya azurta ku thumma yumitukum sannan shine yake karbar rayukan ku in lokacin mutuwar ku yayi thumma yuhyikum sannan kuma shine zai rayar da ku a gobe kiyama ya sakauta ma kowa da irin ayyukansa sai yace hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay yace shin wai daga cikin allolinku waɗanda kuke bauta musu kuma bayan Ubangijin da ya halicci halittu akwai wanda ya isa ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka zana halitta azurtawa kashewa rayawa sai yace subhanahu wata'ala amma yushriku a takaice kenan tauhidur rububiyya kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala da ayyukansa idan aka ce tauhidul uluhiyya wato shine kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala game da ayyukan bayi wanda ya shar'anta musu ma'ana ibada duk wani abu wanda yake mai sunan ibada ya zama wajibi akan mu kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada kamar yanda manzonshi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a nauyi na uku shine tauhidul asma'i was sifat tauhidul asma'i was sifat shine tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi da tabbatar masa duk abin da manzonshi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi ba tare da wohintarwa ko jirkitawa ko nuna kaifiya ko kuma kamantawa kamar yadda karin bayani zai zo a darasi na yau to shine malamin yace faslun fi kauni tauhidi yanqasimu ila nau'ai yace wannan fasli ne wanda ke bayani game da kasancewar tauhidi ya kasu zuwa nau'i biyu an gane ko sai yace wa bayanun nau'il awwal wato da bayani game da nau'i na farko wa huwa tauhidul ma'rifati wal isbat shine tauhidi wanda yake na sanin Ubangiji subhanahu wata'ala da tabbatar masa an gane ko da tabbatar masa abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi idan aka ce al-ma'rifa anan sai ka tabbatar da samuwar zati na Ubangiji subhanahu wata'ala sannan ka tabbatar masa ka kadaita shi a cikin ayyukansa sannan kuma ka tabbatar masa duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi to shine mun dan rera baitittukan da wato muke cikin su a darasi da ya gabata ba laifi mukan iya dan maimaitawa sai mu ci gaba daga inda muka tsaya alal musannifu rahimahullahu ta'ala awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhidi idh huwa min kulli al awamir a'zam وهو نوعان أياما يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدئهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كما له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية وما أبى مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمئية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. مالم الله يجي كانسا كي فدا اول واجب على العبيد. مالم كي تشيوا فركون ابن دي كي واجبي على العبيد اكن باين الله سبحانه وتعالى. سوى اكي نهي دا العبيد انام انا نهي كينام متاني دا الجنة دومن سوني وبنجي سبحانه وتعالى تكنس ya turo manzanni domin su karantar da su yanda za su bauta ma Ubangijinsu. An gane ko? Mu ƴaƴan Adam da jinsi na aljan mu ne muke da doka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana dokokinsa, don haka shi ne ya ce awwalu wajibi, farkon abin da yake wajibi alal abidi, wato akan bayin Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatur rahmani bitawhid, sanin ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama bitawhid, game da kadaita shi a cikin abin da yake banta da shi. An gane ko? Wannan shine farkon abin da ya zama wajibi akan mu, mu kadaitar da ubangijin mu subhanahu wata'ala game da abin da yake banta da shi. Kaga idan ka dauki tauhidin rububiyya shine kadaita ubangiji subhanahu wata'ala da ayyukansa. Idan muka dauki kashi na biyu tauhidul uluhiyya shine kadaita ubangiji subhanahu wata'ala game da ibada, ma'ana duk wani abu mai sunan ibada mu kadaita ubangiji mu subhanahu wata'ala game da shi. Kashi na uku tauhidul asma'i was sifat shine mu tabbatar ma ubangijin mu duk abin da ya tabbatar ma kansa, ko abinda manzansa ya tabbatar masa na sunaye da sifofi. To shine yace awwal wajibin ala al-abidi, farkon abinda yake wajibi akan bayin Allah, ma'ana mutane da aljannu, ma'rifatur rahmani, sanin ubangiji mai gamammiyar rahama bit tauhidi, game da kadaita shi a cikin abinda yake banta da shi. Bayani ya gabata dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa tauhidi shine farkon abin da Allah ya wajabta ma bayinsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa fa'alam annahu la ilaha illallah. Ubangiji ta'ala ya ce kai sani yadda al'amarin yake, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Ubangijin da ya halicci halittu. An gane ko? Kana da yace fa'alan kai sani, to wani ilimin ne wanda ya zama wajibi a farko cewa kai sani? Shine yace annahu la ilaha illallah, yanda al'amarin yake babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicci halittu gaba daya. Dan haka shi tauhidi, kamar yadda muka yi bayani a baya, matsayinsa tamkar fondasiyon ne ga gini. In fondasiyon ya zauna, duk abin da aka gina a kansa ko hawa nawa ne zai zauna. Amma matukar fondasiyon bai zauna, to duk abin da aka gina sunan shi roshe shi. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce na cikin sahihai, hadisi ne muttafaqun alaihi, manzon Allah yake gaya mana buniyar islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Yace an gina musulunci akan wato ginshikai guda biyar. Farko sai yace shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ginshiki na farko kenan ita matsayin fondasiyon take. Sannan sai yace wa iqamis salati, da tsayi da sallah a lokacinta. Sai ce wa ita'iz zaka, da bayar da zakka ga wanda suka cancanta a basu. Sannan sai ya ce wa sawmi ramadan, da azumi na watan ramadan. Sannan sai ya ce wa hajjil baiti, wato da ziyarar ɗakin Allah mai al'umma. Kaga anan sai aka gabatar da shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, domin ita ce matsayin fondasiyon. Sai in ta zauna, sannan sallah za ta samu gun zama, zakka ta samu gun zama, azumi ya samu gun zama, hajji ta samu gun zama, da sauran ayyuka na ibada. to dan haka tauhidi shine farkon abin da ya zama wajibi a kanmu. Dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk manzon da ya tura zuwa kowace al'umma, farkon abin da manzon yake kiran jama'a shine kadaita Allah a cikin ibada, tare da nisantar bauta ma wani Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allaha wajtanibu al-taghut. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mu ne muka aika da manzo na musamman a cikin kowace al'umma. Wannan manzo na faɗa ga jama'arsa, ku kadaita Ubangijinku a cikin ibada, wajtanibu al-taghut, ku nisanci shaytani, shine bautar wani Allah. Dan haka a cikin suratul anbiya yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ubangiji ta'ala yace gabaninka ba mu turo da wani manzo face sai mun turo masa sakon yanda al'amarin yake, babu wani abu bauta ba sa cancanta da gaskiya face ni. Ubangiji ta'ala yace fa'budu, ku kadaita ni a cikin ibada, kar ku sanya min kishiya. Dan haka Allah ya kissanta mana a cikin suratul a'raf da suratul hud da suratul shu'ara. Haka in ka gangaro cikin suratul ankabut, gaba daya Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana misali game da manzanninsa da ya turo, wanda kowane manzo farkon abin da yake kira shine kadaita Allah a cikin ibada. Farkon manzanni annabi Nuhu alaihi salam, kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratul a'raf, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أكا زما قصر النبي نوح أكا زو كان قصة تاع النبي هود وإلى عاد أخاف هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أكا زو كان النبي صالح وإلى ثمود أخاف صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم الايه. sannan aka zo kan wato annabi shu'aib, wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaum i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atukum bayyinatun min rabbikum alaya. To dan haka tauhidi shine abu wanda yake na farko wanda ya zama wajibi akan mu. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da Allah ya aiko shi a matsayin annabi ne manzo ne, sai da ya kwashi shekara 13 a birnin Makka, iya abin da yake kiran jama'a shine su faɗi la ilaha illallah, su kudirce abin da ta kunsa. Kasuwa yake shiga yana faɗa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu, ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah, ku rabauta da duk abin da kuke da bukata a nan duniya da makomanku lahira. Ya shekara 10 yana kira zuwa tauhidi, sai da aka shekara 10 sannan Allah ya turo sako aka tafi da shi zuwa saman 7. Allah ya farlanta mana wannan sallah lokaci 5. Kaga duk a shekaran nan 10 da ya zauna a birnin Makka, iya abin da yake kira shine a sallah a faɗi la ilaha illallah, a kudirce abin da ta kunsa na ma'ana. Sannan kuma ya ci gaba da kira zuwa tauhidi, sannan sauran duk wasu ayyuka daga cikin rukunin musulunci bayan an koma Madina, sallah ita kadai ce aka farlanta bayan Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shekara 10 kafin hijira da shekara 3 aka farlanta sallah. Wannan yana nuna mana muhimmancin tauhidi. In ya zauna, duk abin da aka gina a kansa zai zauna, amma in tauhidi bai zauna wala iyazu billahi, duk abin da mutum zai aikata na ibada ko shekara 2000 zai Allah subhanahu wata'ala ba zai karbo wannan ibada ba. Dan haka mai ahdari Allah ya ji kansa yake cewa awwalu ma yajibu 'alal mukallafi tashihu imani, farkon abin da yake wajibi akan baligi sai ce tashihu imani, kyautata imaninsa. Kyautata imani baya kasancewa sai ta hanyar sanin tauhidi. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya aika wani daga cikin sahabbansa zuwa wata jama'a, farkon abin da manzon Allah yake cewa ka kiraye su zuwa shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kamar yanda ya aika Mu'az zuwa birnin Yaman, sai yake ce masa innaka ta'ati qauman ahli kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. manzo Allah ya ce masa ya kai Mu'az lalle zaka tafi kasar Yaman kuma zaka samu wasu jama'a mazawwa littafi domin galibin mazauna birnin Yaman a wannan lokaci ahlul kitabi ne an gane ko yaka ce ahlul kitabi sune Yahudawa da ƴan Musha manzo Allah ya ce farkon abinda kali shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zaman tu shine farkon abinda zaka kiraye su manzo Allah sai ya ce fa inhum aba'uka lidhalik in har sun meka wuya gare ka sun furta wannan kalima sun yarda da ita sun amince da ita manzo Allah ya ce fa alimuhum anna allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ka sanar da su cewa ubangiji ta'ala ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare sai ya ce fa inhum aba'uka lidhalik in sun maka biyayya sun karbi wannan sallah lokaci biyar a tsawon yini da dare fa'alimuhum ka sanar da su anna allah aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim ka sanar da su cewa ubangiji ta'ala ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyoyinsu ma'ana ita ce zakka wanda za a karba daga wajen mawadata kuma a dawo da ita ga talakawa to dan haka shi tauhidi abu ne wanda yake mai girman gaske mutum baya zama musulmi sai da wannan kalima ta tauhidi babu abin da yake fitar da mutum daga cikin musulunci sai abin da yake shiyanci wannan kalima ta tauhidi dan haka in aka kai ma kafirai dauki farkon abin da ake nema su fada ita ce kalima ta la ilaha illallah da haka shine nan malam yace mana awwalu wajibin alal abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi farkon abin da yake wajibi akan bayin Allah ma'ana mutane da aljannu ma'rifatur rahmani sanin ubangiji mai gamammiyar rahama bitauhidi wato game da kadaita shi a cikin abin da yake banta da shi sai yace iz huwa min kulli al-awamir a'zam yace domin shi tauhidi wato shine mafi girma min kullin awamir wato game da dukkan wani umarni na ubangiji subhanahu wataala game da duk wani umarni da Allah ya umarci bayin sa to babu abin da yake sama da tauhidi dan haka idan muka dau sura ta biyu daga cikin surorin alqur'ani suratul baqara a suratul fatiha babu umarni babu hali ubangiji subhanahu wata'ala ne yake ba mu labari game da wato sifofinsa da abubuwan da suke haƙƙinsa da kuma yanda ya dace akan mu koma zuwa ga ubangiji mu subhanahu wata'ala mu roke shi tabbata akan tafarki na gaskiya kuma mu roke shi tsari da kariya game da hanya ta shaytani a cikin wannan sura ta biyu suratul baqara tun daga farkonta babu umarni babu hani sai ka zo kan aya ta 13 fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ash-shahid ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku kadaita ubangijinku a cikin ibada kaga umarni ne ubangiji subhanahu wataala ya mana farkon umarnin da ya mana shine kadaita shi a cikin ibada sannan farkon hanin da Allah ya mana a cikin wannan sura shine hani game da abin da yake shiyanci tauhidi daukan haƙƙin Allah subhanahu wataala a sarrafa shi ga wani bawa shine yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun shine malam yace iz huwa min kulli al-awamir a'zam yace domin shi tauhidi shine mafi girma game da dukkan wani umarni na ubangiji subhanahu wataala dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zana mana ginshikan musulunci guda biyar farkon ginshiki da ya ambata mana shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan sallah ta biyu bayan sannan zakka sannan azumi sannan haji sai malam yace wa huwa nau'ani yace shi tauhidin nan wato kala biyu ne aya man ya fahimu ya wanda ke fahimtar abin da ake fada masa ko ya wanda ke fahimtar inda aka sa gaba ma'ana mutumin da ya san menene haƙƙi na ubangiji subhanahu wataala a ya manya famu wala ya ce ya wanda ke fahimtar abinda ake fada masa ka san da cewa tauhidi wato nau'i biyu ne tauhidul ma'rifati wal isbat da tauhidul qalbi wal qasd sai ya ce isbatu zati rabbi jalla wa ala malam ya ce tabbatar da samuwar zati na ubangiji subhanahu wa ta'ala jalla ubangijin da ya girmama yafi komai da kowa wa ala kuma ya daukaka akan kowa da komai an gane ko kenan nau'i na farko shine malam yace isbatu zati rabbi jalla wa ala tabbatar da samuwar zati na ubangiji subhanahu wa ta'ala jalla ubangijin da ya girmama wa ala ya daukaka akan kowa da komai shine kenan ake kiran shi tauhidur rububiyya an gane ko tauhidur rububiyya kenan shine isbatu zati rabbi jalla wa ala wanda dalilai sun wuce a lissafa wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke tabbatar mana da samuwar zatinsa adilla waɗanda suke naqaliya da adilla waɗanda suke al'aqaliya akwai dalilai waɗanda suke al'aqaliya alqur'ani da sunna ayoyi sun wuce a lissafa da hadisai waɗanda suke tabbatar mana samuwar zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala haka wato al'adilla al'aqaliya dalilai waɗanda suke a hankalce wanda mutum zai gane cewa akwai ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce shi dan haka can cikin suratul kur ubangiji ta'ala na faɗa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun ubangiji ta'ala yace am khuliqu min ghairi shay'in wai shin yanzu an halicce su ne ba tare da wani mahalicci ba kawai haka suka samu ba tare da cewa babu wani ubangijin da ya halicce su ma'ana wai zai iya yiwa a ce dukkan waɗannan halittu gaba ɗaya haka ne kawai aka wayi gari suka samu ba tare da wani ubangiji da ya halicce su ba shine yace am khuliqu min ghairi shay'in shin wai an halicce su ne min ghairi shay'in ba tare da wani ubangiji da ya halicce su ba sai yace am humul khaliquna to ko ku su ne suka halicci kawunansu kaga dai yanzu tambaya ta farko da Allah ya mana cewa am khuliqu min ghairi shay'in cewa shin an halicce su ne ba tare da wani mahalicci ba da ya halicce su kaga duk mai hankali ya san waɗannan halittu ba haka ba kawai aka wayi gari cewa halittun nan suka bayyana kamar yadda wasu suke da awar cewa wai halittu dabi'a ce take samar da su babu abu da kawai wani lokaci sai ya bayyana sai ce to am humul khaliquna tambaya ta biyu ubangiji ta'ala ya ce am humul khaliquna ko ku su ne suka halicci kawunansu kaga a ce kai ka halicci kanka wannan abu ne wanda hankali ba zai iya dauka ba a ce waɗannan halittu su ne suka halicci kansu to misali yanzu in a ce mu muka halicci kanmu me ya hana wani daga cikinmu ya halicci kansa cewa ya fi kowa ƙarfi ya fi kowa arziki ya fi kowa kyau in har kai ka halicci kanka to ai akwai abubuwan da kake so to me ya hana a lokacin da zaka halicci kanka ka halicci kanka akan wannan sifa kaga wannan amsa ta biyu ta ma babu ita lalle ba mu muka halicci kawunanmu sai yace to am khalaqus samawati wal arda shin ko ku su ne suka halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai kaddar cewa kai ka halicci kanka to sama da ƙasa kai ka halicce su wanda saman nan da ƙasan nan sun fi girman ka sun fi girman duk abin da yake ƙarƙashin su kamar yadda ya faɗa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas to kaga kenan wannan aya mi take tabbatar mana akwai ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya samar da halittu gaba daya dan haka kuma ya faɗa dalilai sun wuce a lissafa a ban ƙasa waɗanda suke nuna mana samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala misali ga duwatsu waɗannan gingirma gingirman duwatsun dalilai ne waɗanda suke nuna mana akwai ubangijin da ya halicce su haka ka kalli ƙuranmu yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya keta su a ban ƙasa wanda wannan dalili ne wanda ke nuna samuwar Ubangiji subhanahu wata'ala. Ga tsirrai waɗanda suke na ƙasa nau'i-nau'i sun wuce a lissafa. Waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna samuwar Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yadda ya faɗa wa fil ardi ayatul lilmuqinin, a cikin ƙasa ko kuma game da halittar ƙasa Ubangiji ta'ala ya ce akwai dalilai masu nuna kadaita ta, amma ga masu sakankancewa su yarda. Haka kai kanka dan adam, in ka kalli halittar kanka zaka gane cewa akwai Ubangijin da ya halicce ka, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa fi anfusikum afala tusiru, game da halittar kawunanku akwai ayoyin da suke nuna kadaita ta, in ji Ubangiji subhanahu wata'ala. Afala tusiru, yanzu ba ku lura ku gane? Yanzu misali ka dauki gaba ɗaya daga cikin gaban jikinka, ka ɗauki harshe, wannan harshe da shi za ka ɗanɗana, ka ji abu mai zaƙi, ka ji mai ɗaci, ka ji mai yami. Kaɗan daga cikin ayyukansa da shi za ka yi magana. Sannan kuma idan kana son ka ci abinci, wannan harshe shi yake kai saƙon wannan abinci, ya isar da shi maƙogoro, maƙogoro ya isar da shi cikin cikinka. Amma duka gaba ɗaya ce. Ka ɗanɗana ka ji abu mai zaƙi, ka ɗanɗana ka ji mai ɗaci, ka ɗanɗana ka ji mai zamanin mai yami. Idan ka ɗauki hannu da shi za ka dafa, ka ji abu wanda yake mai tauri, ka ji mai laushi, ka ji mai zafi, ka ji wanda yake mai sanyi da sauransu. Kuma ga ya gaba ɗaya ce. To don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala dalilai wanda ya sanya mana masu tabbatar mana da cewa Ubangiji ne wanda yake saman mu sun wuce a lissafa. Don haka ba wanda ya yi musu game da samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala illa ɗan kaɗan, su ma kwa ta fuskar girman kai ne da jiji da kai, amma zuciyarsu ta yarda ta amince akwai Ubangijin da ya halicce su. Kamar yadda Fir'au ya yi inkarin samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya faɗa ga annabi Musa ya ce masa wa man rabbul alamin, wane ne ko Ubangijin halittu, shi bai san da shi ba. Annabi Musa ya ce masa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqin, shi ne Ubangijin sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu, in har kun kasance masu sakankancewa masu yarda da haka. Da haka Ubangiji ta'ala ya faɗa wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, sun yi musu game da samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma zukatansu ta sakankance, ta tabbatar da akwai Ubangijin da ya halicce su. Sun yi musu ne kawai don zalunci, kuma da ɗagin kai da nuna girma wannan jiji da kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka shi wannan sarki wanda yake da awar abauta masa, wanda ya yi jayayya da annabi Ibrahim alayhi salam, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa mana, alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu allahu almulk, alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu allahu almulk idha qala ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahimu fa inna allaha ya'ti bi shamsi min almashriq fa'ti biha min almaghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin. A ƙarshe, ƙarshen ƙarshe da Ibrahimu alayhi salam ya kai shi bango, bayan annabi Ibrahim ya faɗa masa, ya ce masa Ubangijin da ya aiko ni shi ne Ubangijin da yake kashewa yake rayawa, ya ce to ni ma ina kashewa ina rayawa. Idan aka zo masa da wanda bai cancanci kisa sai ya sa a kashe shi, idan aka zo masa da wanda ya cancanci kisa a hukuncinsa sai ya sanya a kyale shi. Shi a tsabar wautar shi da rashin hankalin shi wai yin haka ya rayas kuma ya kashe. Ibrahim alayhi salam sai ce masa to fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq, lalle Ubangijin da ya aiko ni shike zawwa da rana daga mahudarta, fa'ati biha min al-maghrib, in ka isa kai canza mata salon tafiya ta ringa hudowa daga yamma, fa uhita alladhi kafar, wanda ya kadirce ma Ubangiji sai ya ɗimauta ya rasa amsar da zai ba Ibrahimu alayhi salam. To don haka samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala nasfi ne wanda yake annaqali da nasfi wanda yake kuma al'aqali, abu ne wanda yake gaya a cikin Alƙur'ani da sunna, sannan kuma abu ne wanda yake gashi a hankalce, kamar yadda a baya mun yi bayani al-Imam Abu Hanifa, wasu waɗanda suke kokontan samuwar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala suka zo masa suke masa tambaya, wai shin wai yanzu akwai wani Allah wanda ya halicci halittu? Al-Imam Abu Hanifa ya ce, kudan kyale ni kadan kudan saurara min, ina wani tunani game da wani al'amari da aka bani labari yanzu. Wasu mutane ne wai suka zo suka faɗa mun cewa akwai wani kwalakwalo a wannan teku, wannan kwalakwale gashi labce da kaya, duk wani nau'i na kayan kasuwa, wato an nuna wannan akwai shi a labce akan wannan kwalakwalo. Wannan kwalakwale babu wani daidai da mutum dai wanda yake tuka shi, shi yake kai kawo daga wannan gaba ya je ya labto kaya ya kai wannan gaba kuma ya aiki. Ya keta irin wannan kuma ta teku shi kadai. Suka ce ka haza shay'un la yaquluhu aqil, wannan abu ne wanda mai hankali ba zai faɗa ba, duk wanda kuka ji ya faɗa haka to mahaukaci ne ku bincike shi. Sai ya ce wai hakum, ya ce kai can ku, هذه الموجودات بما فيها من العالم الألوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. يتي كيتمكو يتي ينزوات النن هالتو غا هالتو نكسا غا هالتو واتن دسكي نسما هالتو نسما غا رانا غا واتا غا تورادو غا جزا جزاي غا سورنس غا هالتو نبان كسا غا إتا كسر كانت غا دواسو غا قورمو غا إتاج. Yace gaba ɗayan wannan halittu a ce babu Ubangijin da ya halicce su, a lokacin nan gaba ɗayan su waɗannan jama'a suka ɗimauta, suka rasa amsar da za su ba al-Imam Abu Hanifa, kai tsaye suka miƙa wuya ga Allah Subhanahu wa Ta'ala suka musulunta. To kaga wannan dalili ne a hankalci, ka kalli waɗannan halittu a ce babu wanda ya halicce su, ka san abu ne wanda yake ba hankali ba zai dauka ba. Kamar misali irin waɗannan kayan kire-kire na zamani, yanzu yau kaga wata mota a ce mota ita ta halicci kanta ba ta da wani mahalicci, kaga abu ne wanda in dai mutum yana da hankali to babu wanda zai yarda da haka, a ce ga mota nan ita ce ta samar da kanta. Don haka wani balaraban kauye aka tambaye shi wai ya bada dalili wanda ke nuna cewa akwai Ubangijin da ya halicci halittu, sai yake cewa ya subhanallah, yace innal ba'ara la yadullu ala al-ba'ir, yace lalle in kaga yace kashi na raƙumi to yana nuna cewa akwai raƙumin da yayi shi, in dai kaga kashi raƙumi an gane shine ake kira da al-ba'ar, yace la yadullu ala al-ba'ir, yana nuna cewa akwai raƙumin da yayi shi. Sai yace wa inna athara al-aqdami la yadullu ala al-masir, idan kaga san diddige to wannan yana nuna cewa wannan hanya an bita. Sai yace fa sama'u zatu abraji, yace yanzu samaniya gata ma'abuciyar hanyoyi waɗanda suke da taurari da rana da wata, wa ardun zatu fijajin, yace ga ƙasa ma'abuciyar manya-manyan gudabe, hanya nan tayi nan, wannan hanya tayi nan. Yace wa biharun zatu amwaj, yace ga tekuna waɗanda suke ma'abuta kunfa, yace ala yadullu zalika ala wujudin latifil khabir, yace yanzu waɗannan halittu ba sa nuni akan samuwar Ubangiji wanda yake mai matukar tausasawa game da bayinsa, wanda yake kwararre ya san kowa ya san komai ciki da bai. Kaga wannan balaraban kauye ne fa aka tambaye shi ya bada dalili game da samuwar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ya kafa hujja da waɗannan halittu ga sama ga ƙasa sannan ga teku, ya nuna cewa kenan waɗannan alamomi ne waɗanda suke tabbatar da cewa akwai Ubangiji Subhanahu wata'ala wanda ya halicci waɗannan halittu. To wannan shine malam yace mana isbatu zati rabbi jalla wa ala, wato tabbatar da samuwar zati na Ubangiji Subhanahu wata'ala jalla wa ala, Ubangijin da ya girmama ya ɗaukaka akan kowa da komai. Nau'i na biyu sai ya ce asma'ihil husna sifatihil ula, wato tabbatar masa da sunayensa waɗanda suka kai matuƙa a wajen kyawu, sannan sifatihil ula tare da tabbatar masa sifofinsa waɗanda suke madaukaka. An gane ku kenan? Nan sai ka kaddara isbatu asma'ihil husna wa sifatihil ula, tabbatar masa sunayen shi waɗanda suka kai gaya a wajen kyawu, sannan kuma da su sifofi waɗanda suke madaukaka. Wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa wato sunaye da sifofi a cikin Alkur'ani. Haka manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa a cikin sunna wadda take ingantacciya. Dan haka sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa abun al'amari ne wanda yake tauqifi, dole sai ta hanyar wahayi, imma Alkur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka a takaice shi wannan nau'i daga cikin nau'ikan tauhidi, tauhidul asma'i was sifat, shine kenan tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi, tare da tabbatar masa duk abin da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi kenan, ba tare da jirkitawa, imma ka jirkita lafazin ko kuma ka jirkita wato ma'anar. Domin akwai at-tahriful lafzi, akwai kuma at-tahriful ma'anawi. At-tahriful lafzi shine imma ka ƙara harafi ko ka rage harafi ko ka canza wasali, kamar yanda jamiya maimakon ar-rahmanu ala al-arshi stawa sai suka ƙara lamun suka ce istawla. An gane ku? Kamar yanda at-tahriful ma'anawi shine Ubangiji ta'ala da ya faɗa wa qalatil yahudu yadullahi maglula gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha. Sune dai hannayen Allah subhanahu wa ta'ala a shimfiɗe suke tsawon dare da yini na ciyar da bayansa iyayen da yaso. Bal yadahu sai su ce bal ni'matahu, wai ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan tahrif ne wanda yake al-ma'na. To dan haka ba tare da canza ma Ubangiji subhanahu wata'ala sunansa ko sifarsa, kuma ba tare da wohintar masa kamar yanda jahmiya suka wohintar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sunaye gaba daya da sifofinsa, sannan kuma ba tare da nuna kaifiya ba kamar yanda an gane ku wasu suke nuna kaifiya ta sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala. Duk wanda ya kaifiyanta sifa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sifar bayi ta wannan ya kafirta. Haka nan ba tare da kamantawa ba, kamar yanda ake kiransu al-mushabbiha, waɗanda suke cewa inna lillahi yadan ka aidina, wai Allah yana da hannu kamar hannunmu, yana da fuska kamar fuskanmu, yana ji kamar yanda muke ji. To duk wanda ya kamanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wata halitta da halittarsa wannan ya kafirta, domin ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kaga laysa kamithlihi shay'un, wani abu bai zamanto ba kamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga anan ya kore kamantacceniya da duk wani abu da muka sani, sai yace wa huwa as-sami'ul basir, kuma shi mai matukar ji ne game da abin da bayansa suke faɗa, masani ne game da halayen bayansa. Kaga anan ya tabbatar ma kansa sifa ta ji da sifa ta ilimi. Shine yace asma'ihi al-husna, tabbatar masa da sunayensa waɗanda suke wato wanda sun kai matuƙa a wajen kyau. Sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wasu a cikin Alkur'ani da sunna, wasu kuma ya keɓanci kanshi da su. Ya faɗa inna lillahi tis'atan wa tis'ina, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa Ubangiji ta'ala yana da sunaye 101, duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye ya kididdige su sakamakon shi aljanna a gobe kiyama. Dan haka wannan ba yana nuna ba iyaye sunayen Allah subhanahu wa ta'ala 101. Ubangiji ta'ala ya keɓanci kansa da wasu sunayen bai sanar da mu ba, kamar yanda na daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, addu'ar da yake cewa duk mutumin da yake cikin kunci, yake cikin damuwa, idan yayi wannan addu'a Allah zai yaye masa wannan kunci. Ita ce Allahumma, Allahumma inni abduka wa bunu abdika wa bunu amatika nasiyati bi yadika maadin fiyya hukumuka adalun fiyya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi innaka anta ja'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi ash-shahid sai yace aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi innaka da yace ya ubangiji na ina roƙonka da duk wani suna da ka ambaci kanka da shi ko ka saukar da shi a cikin littattafanka ko kuma ka sanar da wani daga cikin bayanka ko kuma kake banci kanka da sanin wannan suna a cikin ilimin gaibi wanda ke gunka kaga kenan wannan yana tabbatar mana cewa akwai wasu sunaye na ubangiji subhanahu wataala wanda yake banci kansa da su da sanar da bayansa to dan haka kenan ba a cewa kaza sunan Allah ne dole sai da dalili in ma alqur'ani ko sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam shine yace asma'ihil husna sifatihil ula sai yace wa annahu rabbul jalilul akbar wa annahu rabbu wato lalle shine ubangiji idan aka ce ar-rabbu na daukan ma'anar al-khaliq wato mahalicci kenan ko kuma ar-rabbu ma'ana al-malik mamallakin kowa da kowa sannan ar-rabbu na daukan ma'anar al-ma'bud bil haqqi shine yace wa annahu ar-rabbu wato lalle shine ubangiji wanda ya cancanta abauta masa kaga ar-rabbu suna ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wataala malan ya fara biyo mana misali wato da sunaye daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala wato shine ar-rabbu kamar yanda yace alhamdulillahi rabbil alamin kaga ar-rabbu suna ne daga cikin sunayensa sai yace al-jalil ubangiji ne wanda yake mai girma al-akbar wanda yake kuma mafi girma wanda sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan su jinki ne na ubangiji subhanahu wataala wato a ranar kiyama sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan su ubangiji subhanahu wataala zai yamutse su ya dunkule su ya jinke su a hannun shi na dama kamar yanda akwai hadisi ingantacce hadisi ne muttafaqun alai hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa wani malami daga cikin malaman Yahudu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya Muhammad inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in wash-shajara ala isba'in wal ma'a ala isba' وثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه wannan malami ne yahudi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad yace lalle mu mun samu a cikin littafin mu na at-taura cewa sammai bakwai gaba ɗayan su ubangiji subhanahu wataala zai yamutse su a ranar kiyama ya dora su akan dan yatsa daya sannan wal ardina sab'a ala isba'i kasai bakwai gaba ɗayan su suma ubangiji ta'ala zai dunkule su ya dora akan dan yatsan shi guda sai yace washajara ala isba sannan dukkan itace gaba ɗayan su suma ubangiji ta'ala zai yamutse su ya dora su akan yatsan shi daya sai yace walma'a ala isba wato teku na duniya gaba ɗaya da ka sani ubangiji ta'ala zai dora shi akan yatsa daya sai yace wasara ala isba wato duk abin da yake karkashin ƙasa gaba ɗaya ubangiji ta'ala zai dora shi akan yatsan shi daya wasa'ir al-khaliqi ala isba sauran halittu gaba ɗaya kuma ubangiji ta'ala zai dunkule su ya dora akan ɗayan yatsarsa fa yaqulu ana al-malik ubangiji ta'ala zai jijjiga su ya jijjiga su sai ya ce ni ne sarki mamallakin kowa da komai kamar yanda zai faɗa limanil mulku al-yawm a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai faɗi wannan kalima limanil mulku al-yawm wa yake da mulki a yau dan haka yake ma kansa kirari anal malik ni ne sarki wanda yake mamallakin kowa da komai. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kirkire da dariya, sai da hakuransa matauna suka bayyana. Me ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin dariya? Shine domin ya gaskata abinda wannan malami na Yahudi ya faɗa. An gane ku? Sannan manzon Allah sai ya karanta fadar Allah subhanahu wataala, wa ma qadarullaha haqqa qadari, mushrikai ba su girmama ubangijinsu hakikanin girmamawa, wal ardu jami'an, kasai bakwai gaba ɗayan su, ko kuma ka ce ƙasa gaba ɗayan ta, qawlatuhu yawmal qiyama, jimki ne na ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama. Ma'ana ƙasa gaba ɗayan ta ubangiji subhanahu wataala zai yamutse ta ya jimke ta a ranar kiyama. Sai ce was samawati maduwiyatun bi yamini, sammai bakwai gaba ɗayan su za a nade su a linke su a yamutse su, ubangiji subhanahu wataala ya jimke su a hannun shi na dama. Wannan yana nuna mana ubangiji ta'ala shine al-akbar, mafi girma kenan. An gane ko? Mafi girma kenan, wanda yake saman kowa da komai, wanda babu wani wanda yake sai masa jayayya. Sai yace al-khaliqul bari, al-khaliq kuma shine mahalicci, ma'ana shine ya samar kowa da komai. Kamar yanda ya faɗa, wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, ubangiji ta'ala shi ya halicce ku, ya halicci duk abin da kuke aikatawa. Da mu da ayyukan mu gaba ɗaya mu halittu ne na ubangiji subhanahu wataala, da abin da muke faɗa, da abin da muke aikatawa, da motsin mai motsi, da zaman wanda nutsuwar wanda yake mai nutsuwa, gaba ɗaya mu halittu ne na ubangiji subhanahu wataala. Kamar yanda ya faɗa, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kamar yanda ya faɗa, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, shine yace al-khaliqu, wato shine mahalicci wanda ya samar da kowa da komai, al-bari'u kuma shine mai kaga halitta. An gane ko? Idan aka ce al-bari'u, wato shine ka kaga abu, ka samar da shi daga babu. Kaga dukkan waɗannan halittu ubangiji subhanahu wataala wato shine ya samar da su. Idan aka ce kenan al-bari'u, an ciro shi ne daga al-bari'u. Al-bari'u shine yanzu ka zana abu, idan ka zana abu kuma sannan ka yi kokarin fitowa da shi. Kaga mu so da yawa mukan iya zana abu a cikin tunanin ka, sai ka zana zan yi kaza, in yi kaza, in yi kaza, in an ce kai kuma baka isa baka yi shi. To ubangiji ta'ala shine ya kagi dukkan wasu halittu, ya kaga su sannan kuma ya fito da su zuwa sarari. Sai yace al-musawwir, wato shine mai daidaita halittar bayinsa a cikin mahaifa game da alamomin da za su bambanta tsakanin su juna da juna. Ya halicci mace ya mata alamomi wanda za ta bambanta da ɗan namiji, kuma kowa da Allah ya halicce shi ya mana alamomi wanda za su bambanta tsakankanin mu. Idan ka ga wani, ka ga wani, ko da sun yi daidai ta bangaren wata sifa, wata bangaren sai ka ga sun sha bamba. Shi ne kenan ake nihi da at-taswir, ka daidaita abu, ka kamanta shi domin ya bambanta da sauran abu, kada ya zamanto sun rikita. Shi ne yace al-musawwir, wato mai kamanta halittar bayinsa kenan a cikin mahaifa game da alamomin da za su bambanta su. Sai yace baril baraya, wato shine ubangiji wanda yake makagin mai kaga albaraya halittu gaba daya. Albaraya kenan al-makhluqat. Baril baraya shine wanda ya kage halittar halittu gaba daya. Munshi'ul khalaiqi shine wanda ya farar da halittu daga babu, su ubangiji subhanahu wataala ya farar da su. Mubdi'uhum kuma shine wanda ya kage su, bila misalin sabiki, ba tare da wani misali wanda ya riga yi. Halittun nan da ubangiji subhanahu wataala ya halitta bai gaba hotonsu a wajen wani, sannan ya kwaikwaya, don haka yake da suna albadi. Kamar yanda ya faɗa, badi'us samawati wal ard, shine ubangijin da ya kage halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai. Shine yace mubdi'uhum, wato mai kaga halittarsu, bila misalin sabiki, ba tare da wani misali wanda ya riga yi. duk halittun nan da Allah ya halitta ya halicce su ne ba tare da ya ga hoton su a wajen wani. Sai yace al-awwal, an gane ko kenan? Kaga anan mun samu daga cikin sunayen Allah akwai ar-rabbu, akwai al-akbar, akwai al-khaliqu, akwai al-bari'u, akwai al-musawwiru. Shine ya koma maimaitawa yace baril baraya, baril baraya ay al-bari'u. Wannan duka in ka koma ayar da take ƙarshen suratul hashr za ta tabbatar maka da wannan sunaye, huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir, huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Shine sai yace al-awwal, wato shine ubangiji wanda yake na farko wanda babu wani abu gabaninsa. Sai yace al-mubdi, kuma shine wanda yake farar da halittu bilauti da'in. An gane ko? Al-mubdi shine wanda yake farar da halittu, kamar yadda yace innahu huwa yubdi'u wa yu'id, ubangiji ta'ala shine yake farar da halittu kuma shine yake sake su bayan sun ruddike sun zama ƙasa. Kenan al-awwal bilauti da'in, ubangiji ta'ala shine na farko ba tare da farko ba, ba tare da wata waruwa. Kenan farkon ubangiji subhanahu wata'ala ba ta da farko. Sai yace wal akhir, kuma shine na ƙarshe bilantihai, albaki wanda yake wanzaje bilantihai ba tare da tukakewa ba. Ƙarshen ubangiji subhanahu wata'ala ba ta da ƙarshe, shine na ƙarshe amma ƙarshen shi ba ta da ƙarshe, shine na farko amma farkonsa ba ta da farko. Kaga yanzu misali halittunsa gaba ɗaya kowa yana da farko yana da ƙarshe, farkon mu tana da farko ƙarshen mu yana da ƙarshe, amma ubangiji subhanahu wata'ala farkon shi ba ta da farko kuma ƙarshen shi ba ya da ƙarshe. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana wannan aya da ubangiji subhanahu wata'ala yake tabbatar ma kansa wannan sunaye, da yake cewa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. A cikin addu'ar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, anta la awwalu falaysa qablaka shay'un, ya ubangiji na kai ne na farko. Sai yace falaysa qablaka shay'un, gabanin ka babu komai. Shine malam yace al awwalul mubdi, sai yace bilauti da'in, daidai yake da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace anta la awwalu falaysa qablaka shay'un, kai ne na farko wanda gabanin ka babu wani abu, wani abu bai zamanto ba gabanin ka. Sai yace wa anta la'akiru falaysa ba'daka shay'un, kuma kai ne na ƙarshe, yace falaysa ba'daka shay'un, babu wani abu bayan ka. Kenan ƙarshen Allah ba ta da ƙarshe, shine al-akir. Kenan falaysa ba'dahu shay'un, sannan shine awwal. Kenan falaysa qablahu shay'un, babu wani abu gabanin sa, shine na farko babu wani abu gabanin sa, sannan kuma shine na ƙarshe babu wani abu wanda yake bayan sa. To shine malam yace al-awwalul mubdi, ubangiji ta'ala shine na farko al-mubdi, wanda yake mai farar da halittu bilauti da'in, ko kuma ka ce al-awwalu bilauti da'in, shine na farko ba tare da wata faruwa. Kenan farkon shi ba ta da farko. Al-mubdi kuma shine mai farar da halittu. Wal-akhiru shine na ƙarshe bilanti ha'il, ba tare da tukakewa, albaki kuma wanzaje ne. Sai yace al-ahadu, wato shine ubangiji wanda yake mafi kadaita, kamar yadda yace qul huwallahu ahad. Al-fardu wato shine daya daya, idan aka ce al-fardu kenan wanda ba shi da dan uwa, ba shi da kishiya. Shine yace al-ahadu mafi kadaita, al-fardu wanda yake daya daya, al-qadir wanda yake mai matukar iko akan kowa da komai, wanda babu wani abu a cikin samai bakwai ko a ƙasai bakwai da yake gagararsa, kamar yadda yake wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Shine yace al-qadiru, wato ubangiji wanda yake mai iko akan kowa da komai, wanda babu abin da ke gagararsa a cikin sama ko a cikin ƙasa. Al-azali ubangiji wanda yake da daddi, idan aka ce al-azali abu wanda yake da daddi, wanda yake bayyana farko, an gane ku? Wanda tun can ma akwai shi, wanda ba za a iya cewa ga farkon sa, shine ake nihi da al-azali. In aka ce al-azali abu wanda yake da daddi, wanda ba shi da farko, idan aka ce al'abadi abinda kuma nan gaba shi baya da karshe, dadewa a gaba wanda ba ta da karshe shine ake amfani da lafazin kenan al'abad. Idan aka ce al'azr, al'azr abinda dadadde ne a baya amma bai yi da farko, shine malam yace al'azali, ubangiji ne wanda yake kenan dadadde wanda ba shi da farko. Sai yace as-samadu, shine ubangiji wanda yake shugaba wanda ya kai matuka a cikin shugabancinsa, ko kuma as-samadu a ce abin nihi da bukata wanda kowa da komai na fakewa zuwa gare shi, ko kuma as-samadu ka ce wanda baya da gangan ciki domin ubangiji ta'ala baya ci baya sha. Wa huwa yud'im wa la yud'am, gaba ɗayan tafsirin sunan Allah as-samadu da wannan bayani da muka yi yana daga cikin wannan abubuwan da magabatan gurai wato irin su Abdullahi dan Abbas suka fassara wannan kalima. As-samadu sai ka ce shugaba wanda ya cika ya batse a cikin shugabancinsa, ko ka ce as-samadu abin nihi da bukata wanda kowa da komai na fakewa zuwa gare shi, ko ka ce as-samadu wanda ba shi da gangan ciki allazi la jawfa lahu, kenan wanda baya ci baya sha. Dalili akan wannan suna shine kenan Allahu samad, sai ya ce albarru, ubangiji wanda yake mai matukar aikata alkhairi game da bayinsa. Inna kunna nad'uhu min qablu annahu huwa albarru rahim, sai ya ce almuhaimin, ubangiji wanda yake maga asirin kowa wanda babu wata mai koyuwa da take koyuwa gare shi, wanda yana kiwo akan bayansa gaba ɗaya kamar yadda ya faɗa inna Allah kana alaikum raqiba. Idan aka ce almuhaimin shine a Hausa ake kira kenan maga asirin kowa, wanda babu wani abu wanda yake koyuwa ga ubangiji subhanahu wataala, duk inda kake Allah yana sane da kai kuma ya san me kake aikatawa kuma yana da iko akan ka. Sai ya ce al'ali, wanda yake madaukaki saman kowa da komai, ma'ana wanda ya kai matuka a wajen daukaka. Waɗannan duka sunaye ne na ubangiji subhanahu wata'ala, sai dai daga cikin waɗannan da malam ya zano akwai waɗanda ba sa daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wata'ala, amma yana inganta ta fuskar labari wato a ambata su. Al-Jalil baya daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wata'ala, haka nan Al-Akbar baya daga cikin sunayensa, haka nan Al-Mubdi'u, haka Al-Baqi, haka Al-Fardu, haka Al-Azali, dukkan su waɗannan ba sa daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala, domin babu nassi na Al-Qur'ani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ta fuskar bada labari ya dace a siffanta a ba da labarin ubangiji subhanahu wa ta'ala game da waɗannan sunaye. A ce al-jalil, ubangiji ne wanda yake ya kai matuƙa a wajen girma. Al-akbar shi ne mafi girma wanda yake saman kowa da komai. Al-mubdi'u shi ne mai farar da halitta kamar yadda ya ce innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Sannan al-baqi wanzacce ne, al-fardu ɗaya-ɗaya ne, al-azali wato ubangiji ne wanda yake da daɗe wanda ba shi da farko. Ta fuskar ba da labari ya halatta amma ba sunaye ba ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce al-aliyu, ubangiji ne wanda yake maɗaukaki. Ɗaukakar Allah subhanahu wa ta'ala kala uku ce, sai ya ce uluwa ƙare, wato ɗaukaka wadda take ta rinjaye, ma'ana shi yake da rinjaye akan kowa da komai, babu wanda ya isa ya masa jayayya kuma babu wanda ke rinjayen ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, ubangiji ta'ala shi ke sama da bayinsa wato da rinjaye. Sai ya ce wa uluwa shani, ya ce haka nan ɗaukaka ta lamari, ma'ana dukkan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa sifofi ne waɗanda suke na kamala, ma'ana wata tawaya da wani aibi baya raskar ubangiji subhanahu wa ta'ala, babu wata sifa ta ja da baya ko ta aibi ko ta tawaya game da ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk wasu sifofinsa da sunayensa sifofi ne waɗanda suke na kamala. Shi ne ya ce wa uluwa shani, wato da ɗaukaka ta lamari. Sai ya ce jalla anil abudadi wal a'wani, ubangiji ne wanda yake ya girmama game da kishiyoyi wal a'wani. da'awa ne da mataimaka, ma'ana ba ya da kishiya, ba wanda ya isa ya sha in sha da shi, sannan wal a'awani, ubangiji ne wanda yake ya ɗaukaka ya wuce matsayin ya nemi agaji da wani. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Shine malam yace jalla anil abdadi, ubangiji ta'ala ya girmama wato ya ɗaukaka anil abdadi game da barin kishiyoyi, ma'ana ba shi da kishiya. Lafazin abdad jam'i ne na diddun, in aka ce diddun kishiya kenan, wanda yake ja'in ja da kai akan wani abu daya daya. Shine yace jalla ubangiji ta'ala ya girmama anil abdadi game da kishiyoyi, ma'ana wanda za su ringa masa ja'in ja, wal a'awani wato da mataimaka, a ce ya nemi taimako da agaji da wani. Girman ubangiji subhanahu wata'ala ya wuce haka. Sai yace kaza na gulgulu, haka ubangiji ta'ala yana da ɗaukaka ta zati, wal fawqiyya wato da ɗaukaka ala ibadihi akan bayinsa gaba ɗaya, yace bila kaifiya ba tare da wata kaifiya ba. Kenan ɗaukakar Allah subhanahu wata'ala kala uku ce, akwai uluwul qahr, ma'ana ya ɗaukaka da rinjaye akan kowa da komai. Kowa da komai ubangiji subhanahu wata'ala shi yake tuka mu, kuma babu wanda ya isa ya mai sha'i ja, sai abinda yake so zai tabbata. Duk abinda muke so ba zai tabbata ba sai in ya so. Sannan haka nan uluwu shani, ɗaukaka ta lamari, duk wani abu na ubangiji subhanahu wata'ala cikakke ne, babu tawaya, babu aibi tattare da shi. Sannan haka nan uluwu zati, ɗaukaka ta zati, ma'ana da zatin shi ya ɗaukaka akan al'arshinsa, kamar yadda ya faɗa ar-rahmanu 'ala al'arshistawa, shi ne yace kazalahu al-uluwu wal fawqiyya, haka ubangiji subhanahu wata'ala yana da ɗaukaka wal fawqiyya wato da ɗaukaka akan halittunsa kenan, shi ne ɗaukaka ta zati, ala ibadihi akan bayinsa bila kaifiya ba tare da wata kaifiya ba. Ya faɗa ar-rahmanu 'ala al'arshistawa, sai mu ce istiwa an yaliqu bi jalalihi, ya ɗaukaka akan al'arshinsa ɗaukaka wadda ta dace da girmansa. Sai yace wa ma'aza, yace tare da haka yace muqaddiqun ilayhim, ubangiji ta'ala yana sanada yana ganin bayinsa kenan. Wa ma'aza tare da ɗaukakar da yake akan al'arshi, muqaddiqun ilayhim bi ilmihi, ubangiji ta'ala yana sanada bayinsa wato da iliminsa kenan, ya san ina muke, ya san mu muke aikatawa, yana jin mu yana ganin mu. Muhaiminun alaihim, kuma maga asiri ne akan su, ya ɗaukaka akan al'arshinsa amma ya san mu yake wa kana abin ƙasa, kamar yadda yace wa annahu fawqa arshihi al-majidi bi zatihi, sai yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.